الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بيتنين عشرون وتر رمضان na wannan shekara ta 1447 da bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma wannan ini shine kusan inin karshe na kashi na tsakiya na wannan wata, kuma shine daren farko na wato goman karshe. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu da wannan alkhairai da ke cikin wannan kwanaki. Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin wanda za su riba su da waɗannan sa'o'i da waɗannan dararraki. Yau za mu tashi aya ta 142, inda Allah madaukakin sarki ke baiwa annabinsa labari na farko na abinda zai bujiro daga waɗanda suka ƙaryata shi, haka nan kuma da abinda ya shafi al'amari na canja masa al-ƙibla daga baitul maqdisi zuwa wato Ka'aba, al-qibla annabi Ibrahim alayhi salam, da kuma waɗanda Allah ya jarabe su da yin da a cikin haka din. Domin da abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta akwai jarabawa a ciki, shine za ka samu masu imani za su ƙara imani, waɗanda suke da cuta kuma da rauni a cikin zuciyarsu da kafirai za su ƙara bijirewa. Kuma haka hikimar Allah madaukakin sarki take, Allah bai yi bayi su zama dukkan su ɗaya ba. Don haka akwai waɗanda suke kafirai, akwai kuma wanda suke mu'minai. Wa minkum kafirun wa minkum mu'min, cikin bayin Allah akwai wanda za su bijire, akwai kuma wanda za su yi biyayya ga Allah madaukakin sarki. Wannan kuma hikima ce ta Allah ta ƙunshi haka, in Allah ya so zai ne yadda bayinsa dukkan su zama nagari. Wannan kuma ba zai ƙara Allah madaukakin sarki ba komai ba. Idan kuma Allah madaukakin sarki ya so dukkansu sai su bijire, wannan kuma ba zai rage Allah madaukakin sarki da komai ba. Wannan shi ke nuna cikan ikon Allah madaukakin sarki da kuma isarsa da buwayarsa. Waɗannan ayoyi za mu bi su insha Allahu da abin da ya zo a cikinsu. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ɗaura harshenmu a kan abin da yake daidai ne, abin da yake kuskure, kuma Allah madaukakin sarki ya kare.
قل لله المشرق والمغرب يأتي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah madaukakin sarki yana cewa sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alayha kullillahi al-mashriq wal maghrib ya hadi man yasha'u ila siratil mustaqim. Wannan aya kamar yanda ya gabata akwai sababin nuzul dinta, akwai dalilin da Allah ya saukar da ita, kamar yanda Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi da sanadinsa zuwa ga al-Barwa'u dan Azib radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah yana mai fuskantar baitul maqdis tsawon wata 16 ko kuma 17, kuma abin da yake baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sha'awa shine ya fuskanci al-qibla ta annabi Ibrahim. To manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in ya shiga sallah a duwan nan lokacin da aka ambata yana yawan roƙon Allah madaukakin sarki ya musanya masa al-qibla, kuma yana yawan daga idansa yana kallon sama, ma'ana yin haka da kwadayin cewa Allah madaukakin sarki ya amsa masa. To ana cikin haka sai Allah madaukakin sarki ya amsa masa addu'arsa. Wata rana yana sallah, ko yayi sallah azhar, yayi raka'a biyu a cikin sallah azhar, sai wahayi ya sauko daga Allah madaukakin sarki na cewa an musanya masa al-qiblarsa daga baitul maqdis zuwa wato Makka. To atake wanda suke sallah da shi suka juya suka fuskanci Makka a maimakon baitul maqdis suka ƙarasa wannan sallah, yadda yake wasu na cewa hakan ya faru ne bayan ya idar da sallah azhar, don haka farkon sallar da yayi da ya fuskanci al-qibla Ka'aba ita ce wato sallar la'asar, ita ce farkon sallar da yayi. To wannan wahayi da ya sauka sai Allah yake baiwa annabin sa labari cewa sayaqulu sufaha'u minan nas, lalle waɗanda suke wawaye daga cikin mutane, abinda ake nufi da wawayen nan shine wato Yahudawa da kuma mushrikan Makka, wanda suka ce lallai yana so ne ya karkata ya dawo zuwa da addininsu da ya bari, shi yasa ya karkata al-qiblarsa zuwa nan, har ma suka fara murna cewa annabin Allah zai koma kan addininsu. Su kuma Yahuda Allah ya jarabe su da munafukai suke cewa menene abin da yasa ya bar al-qiblar da yake a kai ya koma kuma wata al-qibla. Wannan wahayi da ya sauka wasu da suke cikin garin Madina ba su da masaniya, sun ci gaba da sallah zuwa wato al-qibla ta baitul maqdis, domin ɗaya daga cikin wanda ya sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina bayan ya je wucewa ta wannan yankin sai ya same su suna kallon waccan al-qibla ta farko, sai yake cewa wallahi na shaida cewa wahayi ya sauka an musanya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-qiblarsa daga baitul maqdis zuwa wato Makka. to atake suna cikin sallah sai su ma suka juya suka kalli alƙibla ta wato asalin Ka'aba. Wannan sune mutanen da suke masallacin Bani Salima, an gane ko shine Bani Salima ake kiran mutanen. A wasu suna cewa shine masallacin da ake kiran shi wani masallacin ƙibla kai ne ga wanda ya je Madina, ko wanda aka yi sallar alƙibla guda biyu. To annabi shine baki bane, Allah da ya tabbatar da cewa a wasu suna sallah a masallacin suka juya suka kalli wata alƙibla. Yana daga cikin kurakuran da wasu suke yi musamman alhazai, idan suka ziyarci Madina suka je masallacin ƙiblataini suka yi sallah alƙibla daban-daban. Ka abin ya riga ya wuce, an gane ko abin ya riga ya wuce. To sukan juya su kalli alƙibla daban-daban, sai a juya a kalli nan a yi sallah, a juya a kalli nan a yi sallah, a juya a kalli nan a yi sallah. Da yawa masu zuwa ƙiblataini haka suke. To ai abin ya riga ya wuce, ai ba maganar kuma ka sake kallon wata alƙibla ka yi sallah. Yasa wasu daga cikin malamai suke cewa shi kanshi shi alƙiblataini ɗin da ake zuwa a ziyarce shi in an je Madina ba dalili akan ziyararsa. Sai dai kawai mutum in ya sani kila tafiya ta kai shi ya gane cewa a wannan yanki kila wannan yana daga cikin wajajen da aka juya alƙibla ɗin. Wallahu ta'ala a'lam. To sai Allah yake ba annabin shi labari tun kafin abin ya faru, yake cewa sai ya kulu sufaha, ai lallai da sannu waɗanda suke wawaye za su faɗa daga cikin mutane, za su ce ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha, wai menene ya juya su daga alqiblar da suka kasance suna nan a kanta. Allah ya ce kul ka gaya musu cewa al mashriqu wal maghribu lillah, sawa'un gabas ya kalla ko yamma ya kalla, wannan duka na Allah ne. Da haka Allah yana da ikon ya ce ga inda zai fuskanta, ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa, duk inda Allah ya so yana iya sa bayansa su fuskanta. Allah ya ce ya hadi man yasha'u ila siratin mustaqim, lallai Allah yana wato shiryar da wanda ya so ne ga tafarkinsa wanda yake miƙaƙƙe madaidaici. Sai Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas, kamar yanda muka sa alƙiblan nan ta Makka ta zama ita ce mafi daidaitacciyar alƙibla, ta yanda duk wanda yake a duniya zai iya fuskantar ta, ko a gabas yake ko a yamma yake ko a kudu yake ko a arewa yake, ta zama ita ce zaɓaɓɓiyar alƙibla. To haka nan kuma sai muka sanya ku kuka zama ku ne mafi wato datattun al'umma, ku ne waɗanda kuke kan tafarki na daidai, ku ne adilai wanda kuka fi kowa ma'ana zaɓi a wajen Allah. Dan an ce wasaɓan ba ana nufin al'umma ta tsakiya ba, domin al'ummar nan ba a tsakiya take ba, ita ce al'ummar ƙarshe. Da haka ana nufin udulan khiyaran, wanda ake masu adalci kuma waɗanda suke zaɓaɓɓu a wajen Allah maɗaukakin sarki. Ya ce litakunu shuhada'a 'alan nas, domin ku zamanto ku ne masu shaida a kan mutane, wa yakuna rasulu alaikum shahidan, kuma manzo ya zama mai shaida a kanku. Shahadatu nasi shahadatu al-ummati 'alan nas, wannan al'ummar ta zama mai shaida ce a kan mutane, shine kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yake zaune aka zo wucewa da wato wata gawa, ana zaune an zo wucewa da wata gawa, sai mutane suka yi kyakkyawan ambato a kanta, to ai wannan wane ne, mutumin kirki ne, kaza ne kaza ne kaza, suka faɗi kyawawan zance a kansa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat, ta tabbata ba su tashi a wannan majalisin ba sai aka sake zuwa wucewa da wata gawa, sai mutane suka faɗi mummunan abu a kanta, ai wane ba mutumin kirki ba ne, mai kaza ne kaza ne kaza. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa wajabat antum shuhada'ullahi 'alal ard, sai sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya annabin Allah, an zo wucewa da gawa an faɗi abu kaza a kanta, ka ce wajabat, an sake zuwa wucewa da wata gawa an ambaci abu a kanta kace wajaban ne kake nufi yace ai ta gawan nan da aka wuce da ita ta farko aka yi kyakkyawan ambato a kanta na ce wajabat ai wajabat la aljanna Allah ya karbi shaidar ku wannan gawa yar aljanna ce da shaidar da kuka bayar shine li takunu shuhada alanna haka nan wacce aka zo wucewa da ita aka faɗi mummunan abu a kanta nace wajabat ai ta tabbata a kanta da wannan shaidar da kuka bayar wannan mummunan shaidar da kuka bayar Allah ya aiki da shaidar ku ce ku ne shaidun Allah a doran kasa wannan bangare da yake nan na cewa li takunu shuhada alanna ma'ana za ku zama masu shaida a tsakankaninku ma'ana duk abin da kuka faɗa na shaida to Allah yana aiki da wannan shaida ta ku yasa duk yanda za ta yi ta samu kyakkyawar shaida kar a ba mummunar shaida a cikin al'umma to sai shaida ta biyu aka ce li takunu shuhada alannas ku zama shaida a kan al'ummomi da suka gabace ku shine shi ma hadisi ya zo a cewa ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai tashi annabawansa zai tambayi annabi Nuhu alaihi salam da al'ummarsa zai tsayar da su a gabansa zai ce ma al'ummarsa shin akwai wani manzo da ya zo muku al'ummarsa za su karyata su ce ma ja ananin nabi ba wani ne gargadi da ya zo mana shi kuma annabi Nuhu zai ce ai ni na zo musu da gargadi za su ce ƙarya kake mu ba mu san ka ba sai a tambaye shi wane ne shaidarka akan abin da ka zo da shi din sai ya ce Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ummati annabi Muhammad da al'ummarsa su ne shaidata sai kuwa a yi kiran al'umma da manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ya bada shaida kuma al'umma su bada shaida shine abin da muke karanta alqur'ani cewa annabi Nuhu Allah ya aika shi zuwa ga mutanansa inna arsalna nuhan ila qaumihi kuma mun shaida haka sai Allah ya karbi shaidar al'umman nan akan al'ummomi wannan shine maganganun malamai guda biyu akan wannan da haka li takunu shuhada'a 'alan nas kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa ma ja'ala 'alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahima huwa sammakum almuslimina min qablu وفي هذا لتكون ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس dan manzo ya zama shaida akan ku ma'ana abinda kuka faɗa na shaida ya zama ya gaskata shi haka nan ku kuma ku zama shaidu akan mutane shine wa yakuna rasulu alaikum shahida haka nan kuma manzo sallallahu alaihi wa sallama zai zama shaida akan a wajen Allah madaukakin sarki na cewa ya zo da sakon Allah ya isar da shi shine kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa kafa billahi shahida muhammadur rasulullah ya isa shaida a wajen Allah muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce abdullahi dan mas'ud ya karanta mishi wasu ayoyi na alqur'ani ya ce ya rasulallah ya annabin Allah ya zan karanta ma alqur'ani alhalin kai aka saukar ma da alqur'anin nan ya ce abin da girma ai kai ne aka saukar ma kuma ka ce na karanta ma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ina so in ji wani na yana karantawa ina so in ji shi daga wani na wa abdullahi dan abbas a dan mas'ud sai ya fara karanta suratul nisa tun daga farko har sai da ya kai aya ta 49 da Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida ya za ka kasance a lokacin da za mu zo mu kowace al'umma da mai shaida da zai ba da shaida a kansu ya kafa shaida kai kuma mu zo da kai ka zama shaida a kan waɗannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma abdullahi dan mas'ud hasbuka ya isa da ya ce da na biya sai na daina zubar da hawaye ma'ana yana tausayin waɗannan mutanen da aka aiko shi a cikinsu suka ƙaryata shi kuma Allah ya tsayar da shi shaida ranar tashin alkiyama a kansu yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya aikin hajin bankwana bayan ya isar da sakon Allah gaba daya ya tambayi al'umma yake cewa hal ballabtu shin na isar dukkanin su suka daga baki suka ce na'am suka ce ka isar yace Allahumma shahad Allah ka shaida wannan Allah shine shaidar sa saboda haka wannan al'umma tana iya zama shaida a cikin wannan al'umma a karan kansu tana iya zama kuma shaida akan al'ummomin da suka gabata to Allah yace wa ma ja'alnal iblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai kuma ba mu sanya ta kan wannan al'iblar da muka jiya maka ba ma'ana ka kawo kan wannan al-qibla wacce ba ita bace ta farko ba ita bace al-qibla ta farko sai dan mu tabbatar da waɗanda suka bi manzo mu tantance da waɗanda kuma suka juya baya suka ƙi bin manzo din ma'ana Allah ya yi haka ne dan ya jaraba bayinsa wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hadalla duk da yake yin hakan ko kuma bin wannan al-qibla da Allah madaukakin sarki ya sanya ta zamanto al-qibla ta biyu ma'ana mutum ya bar wata al-qiblar ya koma wata al-qiblar kuma zuciyar shi guda daya a sake yana da wahala inji Allah wa in kanat lakabiratan shi wannan musanya al-qibla din ta biyu wata al-qibla zuwa wata al-qibla yace yana da nauyi illa alal ladina hadalla in ba ga wanda Allah ya shiryar da shi ba ai ana kan wata al-qibla ne aka ce to a juya ai wata al-qibla kaga shi yasa munafikai zuciyar su ba shiriya suka ce kai abin akwai wahala to ne ma'anar canja al-qibla kaga in ba mai karfin imani ba wanda Allah ya shirye shi shi ma zai dinga ganin kokonto to al'amarin nan akwai gaskiya a ciki kuwa ya za a ce da ana wata al-qibla kuma yanzu a zo a juya a koma wata al-qibla daban shine Allah yace wa in kanat lakabiratan illa alal ladina hadalla sai dai wanda Allah ya shiryar da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya shiryar da su abinda suka ce da suka ji wannan shine as-sam'u wa ta'a suka ce sami'na wa abara shi yasa suna cikin sallah a wannan masjid na Bani Salima mutum ɗaya ne ya kawo musu sakon yace nayi sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an jiya al-qibla yana gaya musu suna cikin sallar suka jiya suka fuskanci ɗaya al-qibla kaga wannan shiriya ce ta Allah kuma yarda ne da abin da Allah madaukakin sarki ya daura su akai ba su ce a'a menene shaidan ka menene dalilin ka ba sun karbi shaidan mutum daya suka yi biyayya shi yasa yanzu azumi da muke yi shaidan mutum nawa ake bukata a kama azumi in ya an ga wata shaidan mutum nawa ake bukata mutum daya a duk kasar nan yanzu in mutum daya ya ba da shaida ya ce ya ga wata kuma su shugabanni suka tabbatar da cewa mumini ne nagari ne na kwarai sai a yi umarni a ce a dau azumi mutum daya ba a kokonto a kai to haka nan kaga wannan mutum shi kadai ya ba da shaida kuma al'umman nan da suke sallah gaba ɗaya suka bi suka yi aiki da shaidarsa ma'ana abin da muke so mu ce a nan akwai waɗanda musamman a tafsirin bara wasu sun yi ta maganganu suna sukan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama musamman hadisin da ake kira shi al-hadithul ahad hadisin da wanda ya rawaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ɗaya ne zuwa biyu ko ma lokacin mutum ɗaya ne kacal ya rawaito hadisin wasu suka ce wannan hadisin ba hujja bane ƙarya ne saboda haka hadisi sai an samu dubban sahabbai sai rawaito duk hadisin da ba dubban sahabbai suka rawaito ba ba mutawatir ba ko a wajensu akwai alamar tambaya a kansa tambaya ɗaya kamata a musu shine suna karanta hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi a cikin littattafansu suna karanta abin hadisin da suka rawaito shi wannan hadisin da suka rawaito shi kuwa shine hadisin innamal a'malu binniyat ina ganin kowa ya san wannan hadisin ko shine an amirul mu'minina ko abi hafsin umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu ko
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا من كوا كان حديث كوا كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث واي روايته شي متين ديه ني ا cikin sa da rawaito shi duk inda aka ji aka komo akan mutum ɗaya ne shine sayyidina Umar. Da zaka taba samu wannan hadisa ce ma Abu Hurairah ne rawaito shi ba ko wani a cikin sahabbai, Umar shi kadai ya rawaito wannan hadisi. To zai ce hadisin ƙarya ne, ba a shuhurati hadisin ya shahara, amma hanyar shi fa mutum ɗaya ne. To haka kaga ka zo ka ce wai hadisul ahad ba hujja bane, wannan ba ta taso ba, wani abu ne dai na san zuciya. An gane ko? Saboda haka abubuwa da yawa ana iya karɓan shaidan mutum ɗaya a kai a shari'a, shigan wata ana karɓan shaidan mutum ɗaya. Ga wannan bayani da ya zo na canja alƙibla, shaidan mutum ɗaya aka karɓa aka yi aiki da ita. Mutane suna sallah suka bar sallah suka koma suka juya alƙibla, so a cikin sallah. To sai Allah Maɗaukakin Sarki ya bayyana mana cewa wannan shari'a ce ta Allah, wani sai ya ƙaryata. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah madaukakin sarki yace kuma Allah madaukakin sarki bai kasance wanda zai daidaita muku imanin ku ba. Ma'ana in an ce bayauhu lalatawa da rashin cika lada. Amma wasu malamai suka ce abinda ake nufi da al-iman anan shine sallah. Wasu ne suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan an yi canjin al-qibla, suka ce ya annabin Allah, menene matsayar waɗanda suka yi sallah a al-qiblar farko kuma sai da gasira su kafin yanzu aka canja al-qibla, ya matsayin waccan sallar tasu ko? Tunda kaga sai sun yi wata al-qibla da bayan yanzu ana kan wata al-qibla, sai suka ce menene matsayin sallar su a wajen Allah. Sai Allah ya saukar da wannan aya, wama kana Allahu liyudhi'a imanakum, ladan su yana nan a wajen Allah, Allah ba zai lalata musu ladan su ba dan sun yi wata al-qibla. Abin da yasa ai ba su riski wannan hukuncin ba, da a ce sai riski wannan hukuncin ne suka ce ba za su yi ba kuma, to kaga wannan wani abu ne daban. Wato Allah bai kasance wanda zai wato tsaitsaita musu ladansu ba ko ya ɓata musu ladan aikin da suka yi a baya ba, ladansu yana nan. Kamar misali ayar ne da za ta zo a cikin suratul ma'ida, wato kafin a haramta shan giya, wasu mutane da suka sha giya sai suka zo suka rasu, bayan sai rasu sai aka haramta shan giya, sai suke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene matsayin mutumin da ya sha giya ya mutu a musulmi kafin a haramta shan giya. Sai Allah yake cewa laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahun fi ma qadimu, babu laifi akan waɗanda suka bada gaskiya da Allah kuma suka yi aiki nagari cikin abin da suka ɗanɗana na giya ɗin. Idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati, matuƙar sun ji tsoron Allah kuma sun yi aiki na ƙwarai, sun mattaqaw wa amanu, sun ji tsoron Allah suka bada gaskiya, sun mattaqaw wa ahsanu, wallahu yuhibbul muhsinin. Abu Bada Sayyidina Umar ba khalifa ne sun sha giya, sai a ce shi kenan sun zama ba mutanen kirki ba, sun sha lokacin ba a haramta ba. Lokacin ba a haramta ba akwai wanda suka shaka, Jabir ko a Anas radiyallahu anhu, wannan sahabi da aka san shi shahararre Anas ibn Malik ko, yake cewa wata rana na je na shayar da giya da wato manya-manya daga cikin mutane, suna cikin shan giya mutanen nan sai fada ya kauri. Kasan gidan giya ba a raba shi da fada, ba yanda za a yi a yi gidan giya ba iri fici ba, wani ya fasa ma wani kwalba, wani ya yaja ma wani riga, wani ya ce wani ya cinye masa kuɗi, ba a raba wannan da abin nan. To suna cikin fada, akwai wanda ya auri mahaifiyarsa shine Abu Talha. Ana zai cewa duk na ba su giya suna sha, sai fada ya kauri har aka ɗauki jelar raƙumi da ita suke tsuma giya lokacin, yace aka zanga ma wani a hanci sai da ta tayar mata da ciwo a wajen. Sai daga lokacin ne suka zo suka ce ya annabin Allah, mana bayani akan giyan nan. Sai Allah ya saukar da ayoyi ya haramta. To wanda ya mutu kafin a haramta shan giya kuma ya sha giya, sai a ce ya yi laifi? bai laifi ba domin lokacin Allah bai haramta ba amma wanda yazo ya shayi ci gaba da halarta ta bayan Allah ya haramta to kaga wannan ya haramta ya halarta abinda Allah ya haramta haka ne ko saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce wanda suka riga suka yi sallah suka fuskanci wancan alƙiblar kuma sai riga sun mutu sai rasu kafin a dawo da alƙibla zuwa makka ladan su yana nan na fuskantar alƙiblar da suka yi ladan sallan su yana nan Allah ba zai rage musu komai a ciki ba وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم لما الله مدعوك كن سلكي ما يتوسعين جباين سا مسمى مؤمني ما يجن أين كما جريس دعاك الله مدعوك كن سلكي بذي كما سيد ليكم وانا أبدا بسو أي كتابة الله يا واسي مسي أي الله مدعوك كن سلكي أول تلوك كن ياسر سنة تسكنتر وشان الإبلر كما يتعلي سهتا sannan a yanzu ya musanya musu alƙibla din sai Allah madaukakin sarki ke ba da labarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abubuwan da ya kasance na aikata kafin a samu canjin alƙibla Allah yake kannara ta kalliba wajhaka fi sama ai Allah yana ganin komai ba abin da yake buyan ma Allah Allah yake lallai mun ga Allah yake mun ga wato yanda kake ta kai kawo da idanka zuwa sararin samaniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai daga kansa yayi ta kallon sama yana roƙon Allah madaukakin sarki a musanya masa alƙibla kuma haka kawai zuciyar shi take bashi cewa yana kwadayin ya samu canjin alƙibla Allah yake mun ga haka Allah yake falan walli annaka qiblatan tardaha Allah yake lallai kuwa za mu fuskantar da kai alƙiblan da zaka ji ka yarda da ita ai Allah yake wala sauka yutika rabbuka fatarda ko ka gani alqiblar da zaka yarda da ita Allah yake za mu fuskantar da kai gare ta alƙawari ne da mu Allah ya dauka masa Allah sai ya bashi abin da zai zama ya yarda wannan kuma girmamawa ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ce to fa walli wajhaka shatr almasjid alharam abin yazo Allah ya ce to ka fuskantar da fuskarka zuwa yankin almasjid alharam anan abinda ake nufi da almasjid alharam tunda yana madina ne ayan nan ta sauka ana nufin ka fuskanci yankin makka makka ana kiranta da masjid alharam sannan shi kanshi ka'aba ana kiran shi da masjid alharam kan gane ko Allah yake subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min almasjid alharam sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiya da annabinsa bawansa cikin dare daga masjidil haram daga ina yake nufi daga ka'aba dan daga nan malaika jibril ya dauke sa kaga anan almasjidil haram ana nufin ka'aba kuma ana iya nufin garin makka da shi Allah ya ce laqad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bil haqqi latadkhulunna almasjidal haram man lam yakun shiga garin makka insha Allah to anan kuma kaga shatr al-masjid al-haram ana nufin yankin garin makka da haka wanda yake madina ya kalli yankin makka mu da muke nan mu kalli yankin makka yanzu mu da muke nan muke kallon gabas ai hasashen mu shine mu a yammacin duniya muke ko makka kuma tana gabas ko ya ake cewa east middle east gabas ta tsakiya shi yasa mu da muke yamma muke west africa muke kallon gabas ko kenan kaga wanda suke South Africa ba inda rana take kallo za su fuskanta ba za su kalli ina za su kalli arewa haka ne ko wanda suke North Africa mutanen yankin Tunisia Libya da sauransu su ne yan North Africa za su kalli ina kudu to haka Allah ya sanya alƙibla din nan ta zama ita ce mahaɗar musulmin duniya gaba ɗaya Allah ya ce ma annabinsa to fa walli wajhaka abinda kake so din nan kake roƙa a wajena na yardan maci ka kalli wannan alƙibla daga nan maka ta zama alƙibla wa haitu ma kuntum Allah ya ce kuma duk inda kuke wannan kira ne ga al'umma fa walli wujuhakum shatrahu ku fuskantar da wato fuskokinku yankin wannan har yanzu ana maganar yanki ne abinda ake nufi a nan wanda yake cikin garin makka yake masallaci in ya shiga wannan inda ake tsawafin nan ba inda zai kalla sai wannan daki dole ne kalle wannan daki yaza masu cewa ko ina gabas ne a maka ba shi daidai ba ko in ko ina gabas ne sai na juya ma dakin ba na kalli nan ai a'a ana nufin duk wanda yake cikin masallaci in ka shiga ta kowace kofa ko ka shiga ta babul umra ko babul malik fahd ko babul malik abdul aziz ko wata kofa ce dai ko babu bani shaida ta kowace kofa in ka shiga za ka je ka'aba to duk wanda yake hajjan ka'aba yake kallon idan ta yake kallon idan sai yake kallon ka'aba to ya kalli dakin Allah sannan yake aljiblat to idan ka fito daga masallaci kana ganin ka'aba ba ganin ta aiko ba da za ka yi kajanta ma saboda jini ya kewaye ta to ka kalli yankin masallaci yanzu wanda yake garin maka baya wajen masallaci ina zai kalla zai kalli inda yankin masallaci yake ko wanda yake ma'ana yamma da masallacin sai ya kalli gabas wanda yake gabas da masallacin sai ya kalli yamma wanda yake kudu da masallacin sai ya kalli arewa wanda yake arewa da masallacin sai ya kalli kudu to haka alƙibla Allah ya sanya ta yasa al'umma musulmi su gode ma Allah madaukakin sarki da ya sanya musu alƙiblan nan guda ɗaya duk wani musulmi a duniya ita yake kallo nan ne alƙiblan mu da haka mu gode ma Allah abu ne da annabin Allah ya yi kwaɗayi ya yi buri kuma ya yi ta roƙon Allah kuma Allah ya ce ya yardar masa da wannan alƙibla Al-haram to bari an zo insha Allah mun gama karatu za a yi bayani akan haram ba haram na haram ba haram na alade ko na giya ba al-masjidul haram masallaci ne al-farma shine al-haram din al-farma ake nufi ka ji ko dan haka yace wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim Allah yace kuma lallai waɗanda aka ba su littafi yahudi da nasara ahlul kitab kenan sun tabbatar da cewa lallai wannan al'amarin gaskiya ne daga Allah sun san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne annahu ko anna at-tawajjuha ila al-ka'bati cewa fuskantar ka'aba sun san cewa gaskiya ne daga Allah ko kuma a'a sun san cewa manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ne na gaskiya daga Allah sun san haka wannan damirin na annahu wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu cewa shi din nan ma'ana ko dai shi annabin ko kuma a fuskantar alƙibla sun san cewa gaskiya ne daga Allah wa wallahu bi ghafilin amma ya'maluna Allah madaukakin sarki yake cewa amma sun ƙaryata kuma Allah madaukakin sarki bai rakkana daga abin da suke aikata ba Allah ya san duk abin da suke da abin da suke ɗorewa na gaskiya Allah madaukakin sarki ya san da wannan to yanzu ne sallah idan zai yi sallah ina zai kalla yanzu kamar ni na zo zan tsaya na yi sallah ina ya kamata na sa fuska ta sama ko gabana ko ƙasa sama zan kalla ko gabana ko ƙasa ƙasa ko to wannan duk yana kaitawa ne akan cewa Allah ya ce a fuskanci shaɗira in an ce ka fuskanci abu haka za ka yi ko haka za ka yi haka za ka yi wannan shi ne malaman malikiya suke cewa duk wanda zai yi sallah haka zai sa fuskarsa ya kalla haka sauran malamai kuma suka ce a'a ai za a duba ne menene aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kallon sama dai babu tunda shi ya riga ya kalli sama ya roƙi Allah ya amsa masa kuma har hanyar ya zo cikin hadisinsa cewa kada ɗayanku ya dinga kallon sama yayin da yake sallah manzo Allah ya yi hani a kan haka don haka ba maganar kallon sama yanzu ya rage kallon gaba da kallon ƙasa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka hadisai sun tabbatar da cewa idan ya shiga sallah yana kallon inda yake sujjada ne kaga ana so ne mutum ya sunkuyar da kansa